so wato ba wanda a cikin su ya da'awa annabta sai Allah ya kare ba wanda yake ni annabi ne wala ahadun idda'aha alaihim ba kuma wani mutum da yazo yi shirari ya lakafta musu ko ya leka musu ce su annaba ne su ba su yi ba da kansu sannan wani bai musu ba Allah ya kare an sa suna amma da yake ba su ne masu sunan ba sai Allah ya bada wannan kariya guda biyu ba wanda yake shine annabin ƙarshen zamani ba wanda kuma ya dauka ya dora musu sai da mai abun izo alayhi salatu wassalamu sannan ibtu ifada yace shine Muhammadu ibnu Abdullahi rasulullahi sallallahu saboda haka wannan suna Muhammadu amma aunin sana wato amma zaunin sana alani sunan yanka Al-Qali'iyah Ibn al-Qali'iyah al-Subki yana cewa Muhammadu ma'auninsa shine mufa'alu mubalagatin min kasaratil hamdi wato mubalaka ce ta yawan godiya fa huwa sallallahu alaihi wa sallam ajallu man hamida manzo Allah mai tsira da mantala shine mafi girman wanda ya gode wa Allah wa abdalu man humida shine mafi bishin wanda aka yaba wa akasarun nasi hamda kuma shine mafi mutane yabo fa huwa ahmadul mahmudina shine wanda yafi samun yabon wanda ake yabo wa ahmadul hamidina kuma shine wanda yafi duk masu yabo yabo wa ma'huli wa alhamdi tare da shi akwai tutar godiya yawmul kiyamati lalle tashin alkiyama liyatimma lahu kamalul hamdi domin cikar godiya ta tabbata gare shi wa yastahiru bi tilka arsati bi sifatil hamdi sannan zai shahara a filin alkiyama da sifar godiya wa ba asuhu rabbuhu hunaka maqaman mahmudan kama wa qadahu bi hamdihi fihi zai kuma tashe shi ya bashi maqaman mahmudan mahal wato matsayi abun godiya kamar yadda ya masa alkawari يحمده فيه الأولون والآخرون في شفاعته لهم صلى الله عليه وسلم نفرقه ونكل شيء سيسين بيت سيسين يفاتن إنما سون شيء صلى الله عليه وسلم سنن ويبتغ الله عليه فيه من المحامي ما لم يؤد غيره الله زي مصر هو كمسا مصر يبو نقو بنجزي واندبا واندتب يبان الله شيء كان سعنده عليه السلام بيسان يبان بسي على نر Allah zai kimsa masa iwa Allah subhanahu wata'ala Allah ce da shi daga kanka irfara saka salsauda wa shifatu shaffa ka roki abinda ake so a baka nemi alfarma za a maka sai ce yana so a sallama halitta kowa a kashi gidansa ubangiji ya faɗa yace to wannan ita ce kalmar Muhammadu wani daidai ya tabbatar da wa'annan ubangiji ya tsara wa'annan abubuwan a wannan suna na annabi alayhi salatu wassalam mai wannan tarin albarka sannan shi wannan suna a Muhammadu dinna ubangiji subhanahu wata'ala ya sa shi ne wato mai yawan wannan kalmar da take da wannan yabon da ta kunshi wannan kalmar mai nauyi haka an ce ubangiji ya ambace shi da wannan ne domin ya nusar da mu cewa lallai mai ruko da shi lallai mu so shi so mai tsanani sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ta bangaransa kuma yana nuna mana cewa sunansa na girmama shi na bashi suna mai kwalliya wanda yake cike da alheri mai tarin yawa domin nuna muku cewa yanda sunansa ike da wannan alfarmar haka zatinsa ike sai na hada zatin da sunan dan shi daidai an ce shine ubangiji ya sa aka samu wannan kalmar Muhammad wannan shine abu na biyu dangane da suna ta a dube shi ta fuskar alami wato suna da aka sa ga irin abubuwan da za su biyo baya sannan a nan mu ma kafin a je alkiyama kowa ya kalli shari'ar da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da ita babu abin da zai bane gode masa ya masa fatan alheri sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ya je madina ya je gaida shi alaihi salam sai ya ce jazakallahu anil islami wal muslimina afdala ma jaza nabiyyan an qaumihi wa rasulan ummatihi Allah ya saka maka da alheri mafifici da abinda Allah ya saka wa kowane irin annabi ko manzo akan al'ummarsa. Kullun aka ake, sannan ga waƙoƙi nan ana tai masa na yabo iri-iri. Hassan ibn Sabit yanayin masa waka yace amma fa kadal maduna misl Muhammad wala misluhu hatta al-qiyamati buqad. Mutanen farko ba su taɓa rasa mutum irin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba, na ƙarshe ma ba za su rasa wanda ya kai shi ba. Nabiyun atana ba'da ya'sin wa fatratin min ar-rusul wal awsan fil ardi tubad fa allamana dinan wa arshada millatan wa allamana al-islam fa allahana hamadu وأنزلنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده حكي لنجا يبنسى رضي الله عنه قاسنا مباسيبه إلي بيشنا تعريق السجايا في المكارم والعلا قاسنا يبوني إلي يبن هنا سيا سماه ما أولا سماه إني سمن دبا وتسمع كانتا daga kansa an je makura alayhi salam. Babu sauran abin da zaka kara samu in dai lissafi ne da kan annabi alayhi salam ya kare ya kuri, ba zaka kara samu wani abu ba sallallahu alaihi wasallam. To haka zaka ana ce bansa da waƙoƙi iri daban-daban. Kaga wannan ashar maimun kaga balaraban jahiliya ne, amma yana so da musulunta kuma sannaja ne. Duk lokacin da ya faɗa waka sai tafan sama a faɗin ƙasar Laraba gaba ɗaya, sai dinga jin labarin annabi alaihi salamu sai ce bari ya je ya gan shi. Sai ya hauta ruwa yana tafiya yana rera waka, sai biyo ta gefen birnin Makka. Sai Quraisha suka ji murya suka ce wannan ai Aisha ne, ina za shi? Sai suka ji yana cewa alam tagtamil aynaka laylata armada wa bataka ma bata salimu musahada nabiyu yara ma la tarawna wa zikruhu agara la amri fil biladi wa anjara. Sai me shi yace wa laysa ada'ul yawmi ma ni fa hukala in ya maka kyauta yau za ta hana ya sake maka gobe bai sai dana baka baya haka lesa. Da suka ce ai ta baki a ashani yake wannan in yaje yi masa waka shikenan mun bano. Suka tare suka ce karkaje za mu baka taguwa dari akan ka koma, in ka je in ka musulunta zai hana ka shan giya, shi kuma yana da son shan giya. Sai ya hakura sai karbar taguwa dari ya dawo gida, yana zuwa riga kafin ya sauka ta tandara shi da kasa ko shura bai. Amma dai mahallin shahidi wakiyaban da ya masa ce laisa da'ul yawmi ma ni ahu gada kyautar yau ba ta hana shi sake maka gobe sallallahu alaihi wasallam. To shi shayabani alaihi salatu wassalam kuma za a yi sai an faɗe shi. To wannan kashi na biyu kenan. To sai in tsallaka na ukun da nake cewa nahiyar lafazi kuma kalmar Muhammadu sarasa tana da mimun ha'un mimun dal. Akwai mimi guda ɗaya na farko, akwai ha'un, akwai mimi, akwai wani mimin. Saboda ɗaya an yi idgamunsa cikin ɗaya sai aka sa masa shadda sannan kuma dal. To wannan sunan an ce ya ɗauke ita da lissafi. Ahmad al-Maqri a cikin Ida'ati Dujunna fi itiqadi ahli sunna yana cewa wa iddatul rusul al-kiramil kummali ismi Muhammadin badabil jummali mimun wa ha'un summa mimun qurrat wa wadaha dalun kama karkararat. Yace iddatul rusul al-kiramil kummali iddigar yawan anna manzanni masu girma al-kummali wanda suka kai muqra wajen kamala, Allah ya tattara su ne ismi Muhammadin a cikin kalmar Muhammadu badarbil jummal a cikin lissafi na jummal. Haka suke shine mimu, akwai mimi, akwai ha'un, summa mimun qurrat, sai ko mimi da aka maimaita su biyu wa bada hadal bayan su kuma akwai dal kamar yadda ya tabbata. Sai aka ce mimun a lissafin jummal yana nufin wato 90 kenan, sannan ha'un a lissafin jummal yana nufin goma kenan, sannan neman guda biyu 90 ya zama 180 kenan, sannan kuma dalun yana nufin 35, sai ka ce in ka tattara jumlar su shine 315. Dan Allah ta'ala ayin asma da suka ce adadul mursalin alaihi wassalatu wassalam, sunan Muhammad shi dauke su gaba daya. Sannan wannan suna Muhammad ta dangane da harafin sa istama'a fi hadal ismi sharif al-mim wash-shafawiyya wal-ha'ul halkiyya wad-dalul lisaniyya. Idan mutum zai furta kalma, akwai maharaj, hanyar da ake furta kalmomi. Allah ya ba mutum harshe, ya ba shi baki da haƙori da sauransu da leɓe. Idan za a yi magana, akwai makharijul huruf, inda ake furta kalma. Akwai wato lafazai ko kuma harafai wanda suke na leɓe ne. Saboda haka mimun tana daga cikin harshen leɓa. In za a faɗe ta dole leɓe sai ya furta ta. Akwai ha'un, ita kuma harshe ne, ita kuma harafi ne da ake faɗarsa a makogoro. Ita kuma dalun ita ce wadda ake faɗarta da harshe. Saboda haka in ka ce Muhammadu, dukkan makharij na huruf naka da kake furtawa, kowa sai ya lafazi, kowanne sai ya da Allah ya bashi rabo domin ya samu dama da zai dinga faɗar sunan wanda yake khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam. Albarka ta dinga shigan mu, kuma ta dinga bin zatin mu gabaki daya. Aka ce ita ma hikima ce da Allah ya san sunayensa da wannan, ya zama duk lokacin da mutum zai faɗi kalmar makharijul huruf nasa gaba ɗaya sai sun furta kalmar suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam harafansa mimun ha'un mimun dalun, sai suka ce shi mimun na farko biman zilatin ra'as, kuma kai na mutum ra'asu wal wajhu, kai da fuska su ne suke ba da misalin mimi na suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan waliya dani hannaye guda biyu haka in ka suke su biman zilatin ha'i su ne mazaunin hasabe, wal baqanu biman zilatin mimi saniya, shi kuma ciki shi ne gwargwadon wato a mazaunin mimin nan. In ka tare ma za ka tare cikin biyu ne, akwai kirji akwai ciki, shi ma mimin guda biyu ne ɗaya an shigar da shi ɗaya. Sannan warijilani bi manzilatid dali, sannan ƙawahuwa daidai suke da dalin wannan. Sura ka dinga ga mutum Muhammadu ne a rubuce. In kuma ya tashi sallah, in ya tashi sallah kuma Ahmadu yake yi. In ka tsaya a tsaye sai ga alif, in kai ruku'u sai ga ha'un, in kai sajada mimun, in ka zauna dalu. To sannan shi hurufi hazal ismi khamsa, harafan wannan sunan guda biyar ne. In ka ɗauko mimun ɗaya, ha'un biyu, mimun uku, mimun huɗu, dalun biyar, sai suka ce in ka kalle su sai ka ga da su ne Ubangiji ya samar da yato ya ambaci arkanul islam, saka shi kan musulunci su gama biyar ne daidai da harafan sunan annabi alaihi salam. Sannan as-salawatul khams, sallar azhar, al-asr, maghriba, isha, asuba, su ma daidai da harafan sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan ulul azmi minar rusuli, su biyar ne, su ma daidai da harafan sunan Muhammad. Sannan al-hawasul khams, wato ido, wato gani, abubuwan da Allah ya baka domin su yi maka rahoto, su yi maka bayanin ka san halin da kake ciki. Idan kana zaune a guri kana wata harka, idan abin ya tsawo ta kama, to abin da zai fara gaya maka ko idan ka bai gani ba hancinka shine sai ka shaka ka ji kauri, nan da nan za ka tashi. Akwai abin da idan hancinka bai ji ba muryar ka za ta ji, in ta ji wata kara za ka ji. Kaga akwai shaka, akwai ji, sannan akwai gani, akwai kuma ɗanɗano, akwai shafa. Su ne al-hawasil khams, su ma daidai suke da harafan suna Muhammad. Allah ya ba mu wannan. Sannan ƴan yatsun hannu su ma biyar ne, wanda in ka tattara duniya gaba ɗaya aka ce duk wani masanin lissafi da masanin ƙidaya da masanin komai ma na kimiyya ya faɗi cewa akwai yara a inda Allah ya jera waɗannan ƴan yatsu, yake maka ba wani in ya san an yi su daidai da harafin sunan Muhammad na hannun dama da na hannun hagu haka in ya san kafa suma daidai da harafin sunan Muhammad kafa dama da kafar hagu sannan farkon nisabi na rakumi shi ma daidai yake da sunan Muhammad su ne daga biyar ake fara zakar rakumi wannan a takaice kada na na tsawaita abubuwa cikin magana da nake illa abu guda ɗaya da na tsallake ban faɗa ba shi ne cewa ismul maf'ul annabi sallallahu alaihi wasallam abin yabo ne to hatta ƴan uwansa da waɗanda suke rigima a lokacin da zai hijira ya bar maka alayhi salatu wassalam kaga dai kora aka yi masa cewa ya fita ba a san sa amma tare da kofar gidansa alayhi salam su suke a raba shi da duniya amma da ya fita ita bi ya atika ta ce sai ta yi masa waka ta ce ainihin juda bidin mu'i sawajimi alal murtadal makalal murtada kalbadri min ali hashimi alal murtada lil birri wal adli wattuqa والدين والدنيا بهيم المعالي على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداء لخير التراكم wannan fatika ce ba ta cikin musulunci a lokacin amma zai fita ibarsu ibar maka ya tabbatar ya ban maka har abada shine take sa ainihin juda idanuna ku yi kyauta binda moke sawajimi da hawaye wanda zai tashata ba tsayawa ku yi tafito da hawaye ba tsayawa saboda mai alal murtada kalbadri saboda rabuwa da almurtada abin zaɓi kalbadri kamar wata yake daren goma sha hudu min ali hashimi daga banu hashim yake akan wa za ku yi kuka alal murtada lil birri wal adli wattuqa abu samun fara zaɓaɓɓe lalbirri saboda kyakkyawan aikinsa wal adali da kuma adalcinsa wattuqa da kuma tsoron Allahsa walidini wad duniya da duniya da lahira bahimal ma'alimi abubuwan da izo da su a fili suke a fili ba sa koya alal sadiqil maimun ku kuka ku zubar da hawaye ido na alal sadiqil maimun abu sa mai gaskiya al maimun mai tarin albarka zil hilmi mai hakuri wannan hako mai cikakken hankali wazil fadali kuma mai abu mai falala wadda'i li khairi tarahumi wanda yake kiran mutane zuwa jin kai wannan su ne irin abubuwan da aka dinga faɗa a kan annabi alaihi salatu wassalam to sannan wannan sunan a ƙarshe abinda zan ce da shi annabi alaihi salatu wassalam yake buɗe wasiƙarsa duk inda zai rubuta wasiƙa zuwa wani basarake da yi a zamanin shi ba yake min Muhammadin Rasulullahi da shi ke budewa sannan ya gama tambarinsa wato stamp da ake bugawa shi ne Muhammadin Rasulullahi da shi ke tambari amma ya rubutun guda uku wannan muka je da su Madina gidan tarihi mun ga tambarin an sa Allahu a sama Rasulu a ƙasa Muhammadu a ƙasansa in za ka karanta daga ƙasa za ka karanta kai sama saboda girmamawa da annabi alaihi salam yake wa Allah bai rubuta Muhammadu a sama ba rasulu na biye da shi Allahu a ƙasa in mutum ne haka zai rubuta Muhammadu in za ka je da layi uku zai rubuta Muhammadu a sama rasulu na binsa kuma Allahu na binsa amma haka wato ba a girmama Allah ba saboda da shi ne zai yi alaihi salam sai sa aka fara rubuta Allahu a sama rasulu a ƙasan Allahu kuma Muhammadu a ƙasa in ka zo karanta sai ka karanta da ƙasa kai sama ka ce Muhammadu Rasulullahi to shine tambarin da ake bugawa a jikin wasiƙar sa alaihi salam sannan babu wani wanda zai shiga musulunci sai ya furta wannan suna in dai bai furta shi ba to musuluncin sa bai yi ba duk wanda zai musulunta sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah daga lokacin da mutum ya faɗi wannan kalmar yana faɗa jininsa ya juyi ya kuma haramta gaburin wuta wutar lahira tana jin ba ita ba shi daga wannan lokacin da ya faɗa jininsa ya kukuta ba mai kashe shi ba ko mai cin dukiyarsa ba mai riba ce masa iyali kuma abinda annabi alaihi salam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam. Yana yi inda ba hakkin musulunci ba to jininsa da dukiyarsa da iyalansa sun samu kariya. Sannan yana cewa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama gaba daga cikin gabar musulmi gabaki daya shi kadai wato ya zama dan uwan musulmin duniya gaba daya. Sannan duk musulmin duniya kuma sun zama ɗan uwansa daga furta wannan kalmar. Amma in bai hada da wannan sunan ba zai samu wannan alfarma ba. Sannan wannan sunan shine suna kadai da Allah ya goma shi da nasa in za a yi ibada. Shi sa Hassan radiyallahu anhu yake cewa Annabi alaihi salam agarru alaihi linnubuwwati khatam min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu wa damma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idha qala fil khamsi al-mu'azzin ashhadu wa shaqqalahu min ismihi li wajhillahu fadl arsh mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hassan mawakin annabi alaihi salam yana cewa da annabi sai agaru wato saka cha bujimi wanda yake ya kasaita ba shi da wanda yake kama da shi. Akwai dambarin annauta tare da shi daga Ubangiji subhanahu wataala. Sai ce dammal ilahu suman nabiyyi ila ismihi, Allah ya hada sunan annabi alaihi salam da nasa. Idza qala fil khamsi al muazzin ashhadu, ko yaushe mai kiran sallah yazo kiran sallah in yace ashhadu an la ilaha illa allah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In bai fada ba kiran sallah bai ba. Sai in yayi wannan kiran sallah zai zama dukkan abin da ijmuriyarsa sai mata shaidan gobe alkiyama. Sannan kiyama ta tashi kuma sai ya fi kowa tsawon wuya. Sannan wanda ya ji kiran sallar ya maimaita wannan kiran sallar aljanna za ta tabbata gare shi duk alfarmar da take cikin wannan sunan kenan. Sannan ya kama ita ma wadda ake yi ta sallah ba za ta tabbata ba sai da furta wannan kalma. In ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah sai ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wato a cikin tahiyya kenan. A sa ita ma iqama sai ka hada da sunan sa alaihi salam. Sannan iqama take yi, sannan a tahiyya ma haka. To a tahiyya in ka zo kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, ko yaushe ka faɗi wannan? Ina so mu gane wani abu. Idan likita zai wa mutum aiki a asibiti zai yanka jikinsa mai ake yi? Ana yi masa wata allura ko wacce za ta yi mai ta kashe zafin. To duk lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah, lokacin da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kai wa kanka allura wacce za ta hana ka jin wahalar fitar rai. In ka zo mutuwa ba za ka ji ba. Shi yasa mu yanzu ba mu san alfarmar wannan ba, domin kusan mahaukaci ya ce da adon gwal ko kuma wani abu a kan wata sarki da ido da ta gani. Wato idan kana muna so mu gani sai ka shiga cikin wanda ba musulmi ba, idan suka zo mutuwa ku ga yadda suke, sai an rufe wa mutum kofa zai dinga buge-buge. In ba haka ba yanzu sai a yi kama numa nitsa. In aka tsaya sai ya ja wani sai ya kashe wani, sai dinga gora kansa jikin bango yana tsalle ina faɗuwa yana gora kansa a ƙasa, da haka suke mutuwa. Da yawa idan sun ga mutanenmu an zo mutuwa sai ga mutum lif ana kallonsa kawai da ya wata ya shakuwa shi kenan ran ya tafi. Wannan shi ɗace na shida an zare kamar isga a cikin ɗanyen man shanu. Albarka wannan sunan sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, ka sa wa kanka magani wanda in ranka zai fita ba za ka ji wahalar fitar rai ba. To in ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ka yanta kanka a gurin Allah zai yanta kai maka gafara. To da ka wannan sunan abin da yake samu kenan. Sannan wannan suna Muhammadu
salasala da shi ne aka dinga bude kofofin sama a daren mi'raji don malaika jibril in ya hau duk inda yake kofar sama zai kwankwasa idan ya kwankwasa sai an ce man waye sai ce jibrilu sai ce man ma aka sai ce muhammadu sai ce albu isa bu isa ilaihi sai ce na'am sai a bude in ba a ji wannan sunan ba a wani lokacin ba za a bude ba domin shi aka tsara alaihi salam sannan yace idan kiyama ta tashi shi zai tafi har kofar aljanna tana rufe in yaje zai je haka gwan 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 shi ridwani yana ciki sai ce man sai ce muhammadu sai ce bika umirtu an aftar in ba wannan sunan ba za a bude ba yana cewa muhammadu shike sai a bude sai kuma sai ya shiga alisa daga nan kuma dukkan Allah yadda sai mu shiga gaba daya idan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan su ne abubuwan da nake so na gabatar mana dangane da suna Muhammadu sallallahu Allah ya taimake mu Allah ya sa mun bada wata gudunmawa sayin bayanin da mutane za mu gane wannan sunan akwai alfarma a cikinsa don haka abinda nake magana a ƙarshe ya wajaba mu riko da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran mu baki daya sannan mu dinga sawa ƴaƴanmu wannan sunan tabarrukan domin mu samu albarka domin duk gidan da mai suna Muhammadu yake kullun koyo da safi mala'ika 70,000 sai ya shiga gidan ya ce Allah yana gaishe ku in sun fita ko ƴan su ne ko wannan ba za su sake da abubuwa ma haka tashin alkiyama dora ka abu ne mai amfani in tafiya kuka tashi balaguro daga wani gari zuwa wani gari in dai akwai mai suna Muhammadu to wannan tafiyar ta zama mai albarka in aka zo cin abinci in akwai mai suna Muhammadu ya saka hannu to wannan abinci ya zama mai albarka to da haka aka yi kiyaye sunan ba a zaginsa ba a hankararsa ba a musguna masa in mutum ya ga zai iya kiyaye alfarmar ya sa wa ɗansa sunan in ba zai iya bai canja ya sa wani sunan daban amma mun gode Allah a duniya Allah ya mana alfarma mun yi fice a faɗin duniya da sauran sa suna Muhammadu za ka taron mu al'ummarmu za ka dinga jin mai suna Awwalu Sani, Salisu, Rabi'u, Hamisu, Sadisu, Sabi'u, Saminu, Tasi'u, Ashiru duk a gida ɗaya za ka tara an saka shi yasa muka je ƙasar Saudi Arabia ko ƴan sanda ko ma'aikata ko wani mai kanti duk wani wanda ya ganmu sunanmu Muhammad haka ake cewa sunanmu Muhammad to ko a lahira ma Allah haka muke so ya mana to ina tuna ta wani malami mun yi wata lakta da daddare sai ya zo ya yi lakta a cikin lakcar sai yake cewa wanda da yake da suna Muhammadu in Allah ya tashi alkiyama za a yi shela a filin alkiyama a ce wannan sunan ya fita daga cikin wannan kwama shalar ba zai zauna tare da sauran al'umma ba ya tafi aljanna sai malamin ya ce to kuma ma mai suna na Halima shi ma ya faɗa balle mu ce wani ne wai kullun yana kuri a gidansa yana cewa shi jarumi ne kullun so yake a kara matar ta gaji sai ta gaya mahaifiyarta sai ta ce bari a yi maganin sai daina wannan sai aka ta ce za su yi tafiya ya zo ya raka su da mai ɗakinsa da surukarsa mahaifiyarta sai aka samu wani mutum ije na ya saka kambu ya saka ɗamara ya riƙe wata samara ya samu bakin hanya a cikin daji ya tsaya suna tahowa sai taka musu tsawa kai su waye wannan sai an ce ku tsaya aka tsaya jiki na rawa sai ce to amma bari kafin ne wani abu sai fara jin suna ke ya sunanki ta ce suna na Halima sai ce to sunan mahaifiya ta ce kin yi sa'a wuce ya ce da mahaifiyar ta kefa ta ce nema suna na haka ce kai bai ce nema suna na ke ne to shi ne sai malamin ya ce to wannan me wannan ma ya faɗa ka ubangiji mu ma an je kiyama duk sunan mu Muhammadu shi ne abin da yake nufi kenan mai tsoron mai samara ya faɗa ka balle mu da wutar jahannama ake kallo a fili Allah ya mana alfarma. To saboda haka a ƙarshe dai akwai abu guda wanda a yanzu yake shiga tsakaninmu da Annabi alayhi salam. Shi nake so na ja hankalinmu. Me ye wannan abin? Shine abun duniya. Yau yanda mutane suka dau abun duniya ya kai matsayin abinda mala'iku suke gaya wa Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kai abin fa ya wuce inda ake tsammani. Ya wuce. Duk wanda ya tashi neman kuɗi to baya tunanin halaka sai najiri. Ko ta ina so ake a samu, so ake a fantama, so ake a ketarai. Babu ketare ne a duniya, ba fantama a duniya. Abinda ake so mu shiga cikin manzuhuziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. In ba aljanna mutum ya shiga ba yana cikin bala'i. To saboda haka abinda nake so na ja hankalin mu ana Annabi alayhi salatu wassalamu da za a yi Badar, sojojinsa sun yi sahu alayhi salam, ya kun a fara yaki sai tsaye da su. Alaysa yasu alqafi qalbi ar-ruhul amin annaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila aqsari rizqiha ittaqullaha wa ajmilu fi talabi ar-rizq. Yace Jibril ya gaya mu ba wani mutum da zai mutu sai ya gama katse arzikinsa. Abinda aka rubuta mutum a cikin mahaifiyarsa din nan ba zai tafi ya bace ba sai ya katse shi kaf kafin mala'ikan daukar rai ya karbi ran mutum. Sai mala'ikan da yake kula da arzikin mutum kowanne sai ya zo ya masa bayani ji. Sai mala'ikan da yake kula da ji ya zo ya gaya mutum a yau dai babu sauran sautin da zaka saki ji, arzikin da Allah ya rubuta maka ya kare. Abinda mutum zai gani mala'ikan da yake kula da gani sai ya zo ya ce da mutum yau babu sauran abinda idanka zai kara gani. Mala'ikan da yake kula da furci sai ya zo ya gaya mutum yau babu sauran kalmar da zaka sake furtawa. Mala'ikan da kula da sai ya zo ya gaya mutum ya ce yau babu sauran iskar da zaka kara shaka. Mai kula da ruwa sai ya ce yau ba makwaroron da zaka kara sha. Mai kula da abinci sai ya ce yau babu sauran lomar da zaka sa a bakinka. Mai kula da tufafi sai ya gaya mutum. Mai kula da mallaka sai ya ce yau daidai da allura ba za ka sake mallaka ba. Mai kula da tafiya sai ya ce yau babu sauran tani ɗaya da za ka sake takawa. Sai kowa ya ji wannan, sannan mala'ikan ɗaukar zai ɗauransa. Saboda haka ba wanda zai wuce arzikinsa. Amma duk abin da mutum yi wa mummunar hanya ya samu, in yi haƙuri ba Allah haka zai samu. In dai yi haƙuri ba Allah haka zai samu, ba zai taɓa kowace irin ƙwarauniyar hanya ya bi. Ba zai samu sama da abin da aka rubuta masa ba. Sai dai wancan hanyar in ya bi aka bashi, za su raba hanya da Annabi alaihi salam. Ya zama alaƙa tsakaninsa da Annabi alaihi salam ta yanke, ya waye gari, ya tafi lahira, ya zama gungumen wuta. Wannan shi nake so in ja hankalinmu a kan mu kiyaye wannan harkar duniya, mu kiyaye ta. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce wata rana wata mutuniyar Madina ta shigo gidan Annabi alaihi salam, sai ta ga ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha, sai ta ga zanin gadanta ba ta ce komai ba. Da ta fita sai ta aiko da wani shimfiɗe ɗan zanin gado. Annabi alaihi salam ya zuwa Nana Aisha radiyallahu anha da manna ta ce wanta ce yanzu ta fita ta ga ɗakinka ba komai, sai ta aiko da wannan. Sai ce mai ya mata, sai ta ce ta fi ga ɗakina ba komai, sai ce mata mai ya mata. Ta ce ta ga ɗakina ba komai, ce mai ya mata. Sai ce ke in ina so dudduwa sannan su mazina da su dinga bi na zangi ba haka nake bukata ba. Zaga sai ta mayar radiyallahu anha. To wannan halin da muka shiga ciki ya baci. In aka zo za a yi hudda ta kuɗi da mutane, in an kira mutum aka ɗora shi a yaro sai cinye kuɗin ubangidansa. In ubangidan ne yaro ya masa aiki sai ya masa runtu a cikin ladan da zai biya shi. Idan mutum ya yi haɗari a hanya ba wanda suka san shi, wanda duk suka zo ne kun su ceci ransa, zuwa za su caje shi su kwashe abin da yake aljihunsa. Saboda haka wannan abubuwan da ake ciki sun ɓaci. iyaye ƴaƴan su ba su da kima a gurin su ba abin hannu suke da shi ba, iyaye ba shi da kima a gurin ƴaƴa in ba abin hannu suke da shi ba, dan uwa ba shi da abin kima a gurin ƴan uwansa in ba abin hannu yake da shi ba, sannan a gari mutum ba shi da kima in ba abin hannu yake da shi ba. Amma ka tattara kuɗin nan iyakacin su biyan bukata, ana fasa kukan mutum sun rabu da shi. Saboda haka Annabi alaihi salam nuna mana duk lokacin da mutum ya mutu abu uku ne suke tare da shi tun a nan duniya. Dama kun yi yarjejeniya, mun yi yarjejeniya da abu uku. Ɗaya ya ce da mu daga lokacin da aka ɗauran ka, to mun raba hanya ba ni ba kai, mun rabu iyakaci na kana da rai kuma kai ka yadda ni na yadda. Ɗaya kuma ya ce muna tare har zuwa lokacin za a kiran ka fada, amma daga lokacin da za ka je kofar fada daga nan za mu rabu, ba daga kiran ka ba, sai an je za aka shiga kofar fada za mu rabu. Shi kuma ɗaya sai ce ba zan rabu da kai ba har abada duk inda kake muna tare. To wayannan ukun suwaye abokan nan? Ɗaya shine dukiya, ita dukiya ana fasa kukanka ta daina maka amfani. Ko menene kake da shi daga an fasa kukanka, Allah ya yanke ka daga dukiyar, ya yanke aurenka, ya yanke mallakarka, ya yanke kowainaka, ka fita bambar, ba za ta sake maka rana ba. In kaga sai maka rana sai kai ka aika tun kafin ka ji, tun kafin ka ji. Yasa Annabi alaihi salam aka yanka akuya a gidansa, aka kwanta aka rabar, sai ya shigo yace me ya rago akuya. Shine na Aisha radiyallahu anha ta ce karfata ita aka dafa aka ci, sai ce ita muka yi asara, wanda aka ci shi aka yi asara, shi za a shiga ban daki a zubar, amma wanda aka rabar shi za a turiske shi a can. Shi kuma in ma za ka aika can din kuma, inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba, in ba tsarka ka aika ba, ko me kai ka aikin babangi ba, ka yi baban rodo, Allah ba zai karba ba. Ko aika kai alaira sai dai tsara zami ga mutum, wato gunguman wuta da makamashi. To wannan shine na aboki na ɗaya, ana fasa kukan mutum ya rubu da shi. Aboki na biyu wanda zai bi mutum zuwa kofar fada shine ɗan uwansa da masoyansa, ana zuwa kabari saka shi zafi ba wanda zai shiga, ko kafar mutum saka daga ciki sai zaro kafarka, ya zaro ya ma zai saka shi, shikenan aka saka shi aka ce ya kwanta daidai. Abin da za a kokari shine a kawo tukwane a tutushe, kowa ya dawo wata azada jiki a bashi. To na uku wanda shi zai bi mutum duk inda yake shine aikin mutum, ko na gari ko mugu, shi zai bi mutum a kabari, kuma shi zai tashi tare da mutum a filin alkiyama. In kaga aikin mutum ya rabu da shi, to inuwarsa ma za ta rabu da shi. Saboda haka kowanne mai zaɓa kaunar Annabi alaihi salam da biyayya gare shi alaihi salam ba son zuciya ba ne, kowa sai ya fi ƙarfin zuciyarsa. Sai mun zama lahira muke so mu samu, sai mun zama rufin asiri muke so mu samu, duk abin da muke yau na algus mu ɗauko suminti mai algus, mu ɗauko fulawa mai algus, mu ɗauko daddawa mai algus da kashin awaki, mu ɗauko yaji da kuli-kuli mu haɗa shi da jan, wato da wani abu mai algus, gyaɗa za a zuba ta abu ko a yi algus, za a zuba riɗi abu ko a yi algus, gero da dawa a yi algus, duk Annabi alaihi salam ce man gashta na fa laysa minna, wanda ya mana algus ba mu gwashi, an yanke mutum. Mai ɗan wake ta yi ɗan wake, idan ya kwana sai ta tara shi, sai ta zuba shi, ta tara shi ta zuba shi a ruwa. In ya kwana da safe, in za ta sauke sabon ɗan wake irin ma ya tafasa, sai ta zuba na jiya. Wanda ya zo sayan na farko na jiya zai ci, sunansa kuka ci shi. In tuwo ne sai an sake kirɓa shi, sai ta sake talga shi, ta sake sayarwa da mutane. In wani ƙwaro ya faɗa a cikin miya, ida bai gani ba sai su cire ƙwaron su sayarwa da mutane. To irin waɗannan abubuwan za su yanke alaƙa tsakanin mutane da Annabi alaihi salam. Dama Ubangiji subhanahu wataala tuni ya riga ya janye albarkatunsa na ƙasa, kuma ga inda ake gyaɗa yanzu Allah ya janye ta. Kayayyakin abinci da ake samu bila haddin Allah ya janye shi. Sannan mutanen yau sun waye gari ba ruwansu da halak da haram, har ma yanzu an daina cewa interest kudin ruwa, a da ana ta ba kudin ruwa bane, yanzu karara za a ce akwai kudin ruwa mai soka kaza ko musulmi su tafi. Wanda idan an tashi alkiyama, in an hadu a filin alkiyama, mala'ikun nan sun kewaye kewaye 70,000, a wannan lokacin an zo da sama dab da kawuna, sai Ubangiji ya ce ai shela, tunda Allah ya ce ya allazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa azanu biharbin minallahi wa rasuli. Sai an gama wannan cika, sai Allah ya tinga kiran sunayen masu mu'amala da rabe, sai na wana wana wane, yau ka tashi ga makami ka yaki da Allah, kaga ta baki. To ko da me ko da shugaban kasa zai kai yaki baka isa ba, kowa ya kai balle da Allah subhanahu wa ta'ala. To wayannan halin da muke ciki, za mu waye gari Allah ya yi mana shamaki da annabansa da baki muke faɗa.